l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa hukumar hana sha da farautar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna hazaka da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta. Sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru, amma kafin nan ga Babu Yakub Makeri da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. Yayin da wakilan Amurka da na Taliban suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan a cikin watan Fabrairu shekarar 2020, bangarorin biyu sun amince da kulla kyakkyawar alaka tsakanin su, amma a cikin shekarar da ta gabata daga takarsu ta ƙara yin tsami. Ba mu da niyyar kyautata alaƙar mu da Taliban har sai sun cika alƙawura da suka yi wa mutanen Afghanistan, a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar Litinin. A cikin watan Agustan shekarar 2021 ne Taliban ta kwace ikon kasar da ta yi wa Amurka alkawari akan yaƙi da barazanar ta'addanci da kafa gwamnatin musulunci ta haɗaka da kuma kare haƙoƙin ɗan adam, musamman haƙoƙin mata a Afghanistan. Sai dai duk da karɓar ikon Afghanistan sama da shekara guda, Taliban ta gaza samun amincewar kowace ƙasa a matsayin gwamnati ta daular musulunci take kiran kanta. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punch Bowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara bada labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kaiwa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ana sa ran shugaban na Ukraine zai gana da shugaba Joe Biden kana zai yi jawabi ga majalisar dokokin kasar a wata zama ta bai daya. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ce ta faɗa wa 'yan majalisar cewa akwai wata zama da majalisun za su yi tare da yammacin yau Laraba. A wannan mako ne dai 'yan majalisar dokokin Amurka ke shirin kada ƙuri'a akan kasafin taimakon kuɗin tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga kasar Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan ma'adanan ƙasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta 'yan ƙasar Rasha da ba su izinin haƙar ma'adanai. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta ƙasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi. Ina ganin an ba su ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi, Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Gwamnatin Burkina Faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla wata yarjejeniya da ƙungiyar Wagner, amma dai ta gayyaci jakadar Ghana zuwa wata ganawa a ranar Juma'a domin ya yi bayani akan jawabin na shugaban ƙasar Ghana.
Ku sauraron labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Hukumar hana sha da farautar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta bayyana cewa cikin watanni 22 da suka gabata, hukumar ta yi nasarar kwato fiye da ƙwayoyin tramadol miliyan 100 da wasu tarin haramtattun ƙwayoyi waɗanda ke illata rayuwar matasa da cigaban Najeriya a matsayin ta na ƙasa. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto.
Shugaban hukumar ta NDLEA, Brigadier General Buba Marwani, ya bayyana hakan a yayin taron bikin ƙarshen shekara ta 2022, inda aka karrama wasu daga cikin jami'an da suka nuna hazaka da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta tare da ƙara musu girma a hukumar, inda ya ce an yi nasarar kama masu safarar miyagun ƙwayoyi 23,907, ciki har da gungun masu sayar da ƙwayoyi su 29. Kazalika an kama fiye da tan 5,500 na haramtattun kwayoyi waɗanda idan aka hada hadda kudaden da aka kama jimillan su zai kai sama da naira biliyan 450
ko da ya tabbata ga ubangiji da muke samu wannan nasarorin tare da goyon bayan shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari da ainihin jami'un NGLEA sun miƙe tsaye kware da gaske kuma muna samun nasarori daban-daban su jami'anmu duk sun san ayyukan na tare da hasada amma dole mu tsare kasa
Usman Aliyu Wada babban komanda na hukumar ne a filin tashi da saukan jiragen sama na Murtala Muhammad dake jihar Lagos yana ɗaya daga cikin jami'an da aka karrama ya kuma bayyana farin cikin sa tare da ƙari kan cewa wannan karramawa da aka yi masa zai ƙara masa ƙaimi wajen rubanya kokarin da suke yi a yayin gudanar da ayyukan su a gaba
da irin wannan karramawa da abubuwan da chairman shi yayi mana wannan ya nuna cewa ya ga mana ku koma ku je ku ci gaba da aiki wato kuma wannan ya nuna cewa wannan dream na have a free drug Nigeria din sports na yi kaman wata goma sha daya a cikin wannan period din wato mun gagarumin nasara saboda mun yi season kwayoyi kala kala da kai nauyin ton sama da ton 21 cikin wannan lokaci saboda haka dole ne mu yi godiya ga Allah mu ce dai komai yana tafiya yadda ya kamata
shima DCGM Sani Ibrahim Sani shugaban sashen gudanarwa da harkokin kudi a hukumar yace samar musu da kayayyakin aiki da kuma ba su horo akai akai da kula da walwalan su yasa aka kai ga cimma waɗannan nasarori
a cikin wata 23 da ya wuce wani abu ne wanda ya zama mamun ruwan dare saboda kamar yadda shugaban mu ya faɗa mun samu kayan aiki mun samu training saboda haka abinda duk ya kamata mu yi a aikin nan shi ake yi a yanzu kuma gwamnati a fannin sa ta dukufa wajen taimaka ma hukumar sha da fatauci mai agun kwayoyi da waɗannan kayan aiki da training din domin a ci gaba da ayyukan da ake yi wannan nasarori da kuma ga ana samu ba a banza ake samu su ba sai da gwamnati ta taimaka mutane international community suka taimaka kuma sai daga cikin abubuwan da yasa ake samu wannan nasarori shine kula da ma'aikata walwalarsu da inshora da kuma haƙoƙin su yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka daukaka su aka faɗaɗa su kuma ake ba su saboda haka kamar yadda aka ce wanda ka ba mai yawa kana neman wani abu daga gare shi
hukumar dai ta jaddada aniyarta na ƙara zage dantsi don yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Najeriya inda ta ce ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifi a yakin da ta sa a gaba Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga babu ya ko makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya
yanzu haka dai yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda wasu yan bindiga ke aukawa ofisoshin hukumar zaben Najeriya a wasu jihohi da ke kudancin kasar rahotanni dai suna tabbatar da cewa ofishin hukumar zabe da dama ne aka kai ma hare-hare a wasu jihohi da ke kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin kasar al'amarin da masu shari'a ke cewa ba karamar barazana ce ga babban zaben Najeriya da ke tafe Dr. Muhammad Dantala Aliyu mai sharhi akan siyasar Najeriya kuma malamin koyar da kimiyyar aikin jarida a kwalejin mai shari'a Fatilami Abubakar dake Mina yace akwai matsala sosai idan aka yi la'akari da yadda yan ta'adda ke lalata wuraren hukumar zabe ta INEC
waɗannan hare-hare da yan ta'addan nan suke kaiwa a ofisoshin hukumar zabe tabbas duk yadda aka yi zai yi tarnaki wurin tafiyar da zabubuka a wasu wurare misali a kananan hukumomi inda aka kai hare-haren nan a jihar Oyo akwai kananan hukumomi guda hudu waɗanda idan ka dubi irin ta'annacin da waɗannan hare-hare suka yi sun lalata ofisoshin ne gabaki ɗaya inda suka banka waɗannan ofisoshin wuta to kaga kenan kafin a ce ita hukumar zabe ta mai da waɗannan kayayyaki zai dauki lokaci
to shi ma dai Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a ya ce lamarin fa ya wuce tunanin duk wani mai tunani a saboda haka ma ya ce shugaba Muhammadu Buhari ne da kansa ya kamata ya ziyarci wannan yanki saboda girman matsalar
shugaban kasa da kanshi in son samu ne ya kamata ya ziyarci irin wuraren nan saboda ziyarta na shugaban kasa zai nuna cewa abubuwa abubuwan da suke faruwa wajen yayi Allah waidai da shi sannan kuma ba karamin illa bane. Ina mai tabbatar maka da cewa a duk wanda yake aikata laifi yau kai koda so ɗaya ne aka ce yau kaga mai girma shugaban ƙasa misali yaje a shugaban ƴan sanda na Najeriya yaje shi kanshi mai laifin zai tunanin kai wanga ba karamin mataki za daukan mana ba.
Comrade Ibrahim Aliyu Tunganwawa babban jami'i ne a hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Niger yace akwai bukatar hukumar zaben Najeriya ta fito da wani tsari kashi na biyu domin shirin kota kwana a waɗannan yankuna.
Kaga idan hukumar zabe ba ta yi plan A B and C ba to za a zo a samu matsala, tunda kaga yanzu yawanci kamar akwatayen zabe da kuma wasu forms da sauransu da ake cicikawa idan an yi zabe idan ba akwai su da yawa sufficient number ba aka ji a kona wanda suke nan to kaga akwai matsala, sai an ji an ba da umarni a yi wasu kuma ga lokaci yana karato.
Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yadda Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Maganar zungu ne, matasan zungu ku yi yawa.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace. To
har ila yau dai muna waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da shirin ciwon yamace yayi duba akan su cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa, a cikin watan Mayu ne aka fara gudanar da zaben fadda gwani a lokacin da guguwar siyasar Najeriya na 2023 ta fara kadawa. Kuma bisa la'akari da yadda mata suka yunkuro, mun dauki tsawon wata guda muna tattaunawa a game da takarar mata a zaben fadda gwanin, musamman ma yadda ya shafi arewacin kasar. Kuma mata da dama sun yunkuro a zaben fadda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da karfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zabe mai zuwa a shekara ta 2023. Sai dai kuma tayawa daga cikin matan sun sha kaya, kamar yadda Hajiya Hassana Tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazabar Kazaure a jihar Jigawa, da Hajiya Maryam Kofar mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya karkashin karamar hukumar birni ta Kano suka shaida mun.
Tabbas mata sun fito takarkaru da yawa a matakai daban-daban, musamman ma kamar mu a nan jihar Kano kusan mu 3 zuwa 4 ne muka fito takara, wanda na san daga cikin su guda 2 sun janye, mu 2 mun shiga zaben fidda gwani, daya ina jin a karamin hukumar Kura Madobi garin Malam, sai kuma ni da nake a nan cikin birnin Kano. So kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafiya yawancin mata sukan samu gaje ran zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan kasa ta mu. Duba da yadda kusan ni abubuwan da nila akara da shi shine mata muna da tasiri kware da gaske a cikin harkokin siyasa, domin kashi 80% na zabubbuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa. A iya tunani na nayi nazari kware da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zabe, domin wahala ka cewar mace tana babakire da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na Roman demokradiya. Kuma duk inda ya mace take zaki ga cewa bata da guri iya gina nata.
Haji Hassana, menene ra'ayinki game da batun delegate?
To delegate zai yanda kasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu, kowa na cikin matsi, sai mai tsananin tsoron Allah zai bi doka ya tausaya wa talaka. Ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba, domin mutum zaka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki, amma su ji tsoron Allah kada su je kudin nan ya sa su je su zabi mutum daga baya su bar talakawan mu cikin damuwa da wahala. Ke sida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa akan delegates. Ai ba Najeriya kadai take yin zabe ba, kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yanda mata da maza suke da jajircewa a wata kasar talauci. An sani, amma ka tsaya akan ra'ayinka. Kamar su ma yanzu duk wani hali da talakai shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar su delegates. To amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba, yawancin su sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin, wasu ne da suke cikin wahala sai a nada su.
Sannan a ranar 29 ga watan Yuni wannan shekarar ne muka karbi bakuncin yar takarar majalisar wakilan Najeriya karkashin jam'iyyar PDP a mazabar Gezawa da Gabasawa, barista Amina Umul Khair Bibi Faru.
Jam'iyyar mu dai nan Kano, tan Kano na fi sani, na san mata guda 4 ne suka fito suka kai har matsayin fadda gwani, a cikin su kuma a guda 3 sun yi nasara yanzu suna jiran babban zabe. Amma a sauran wurare gaskiya a Najeriya kudin zaman da aka rinka yin na san mata da yawa sun fito a karkashin tutar PDP. Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani, to dole a tsagawa PDP tuta, dan gaskiya ta yi rawar gani da PDP ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yanda ya kamata a yi shi. Ba zancen wai an nada wannan ko an bawo wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji, wannan duk ba a yi shi ba. Kowa fitowa yayi aka gwada kwanji, mutane suka zabi wannan ransu yake so.
Na dawo gare ki Hajiya Maryam. A da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara, yaya lamarin yake a wannan kara?
Gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba, domin ni a kankin kaina na fito takara a tsakiyar cikin ƙwarayar birnin jihar Kano kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗin zaki ga kashi 80 ma maza ne domin matan ba su kai ga kacin da za su fito su bani ba suna jira suna dako su ga na shallake matakin jama'iyya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata so magana yanzu an samu wayewar kai ba a tunanin mace ko kuma namiji musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa zaki ga ba guri ne da ake bambance mace ko namiji ba so magana ce kawai ta wane ne wanda zaka aika ya je ya kai maka sakon kuma idan ya karbo sakon ya saki dawowa ya kawo shi
Haji Hassana a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da kokarin mu ga an mara mana baya to amma ko sun dubi al'adun mu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su gaskiya ba mu samu hadin kan da ya kamata ba daga sama mun samu
kazalika a ranar 18 ga watan mayun shekarar nan ta 2022 ne muka tattauna da honorable Ali Musliman wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari
shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano
da Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media a game da takarar mata da kuma dalilan da suka yi tasiri akan su
Hajiya Halima menene ra'ayinki kuma da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano
muhimmin abu ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba saboda kwanaki can gwamna ya fito ya ce mataimakin sa suka amince zai yi takarar gwamnan Kano da kuma tsohon kwamishinan sa zai zama mai taimaka masa na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba
Honorable Halima
in kika duk wannan kungiyar gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yi da su zo su cure wuri ɗaya wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance an ce mana muna da kashi 35 wanda wannan labari ne a baki babu inda aka aiwatar da shi babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma a yi amfani da shi musamman a siyasance nan muka fi buƙatar waɗannan abubuwan wanda hakikanin gaskiya mun rasa ya zami mun fito mun yi ihu mun yi lallami mun je mun roƙa duk kamar an shafe da ruwa
karo bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso 35 cikin 100 na madafun iko wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni da a baiwa mata domin mata su samu ba da gudunmawar su wajen cigaban al'ummarsu wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani yayi wajen fitowa mata tsayawa takara
aini zan ce yayi tasiri kwarai da gaske saboda ko a Kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban kuma alhamdulillah sun samu takara duk da Allah ya ba su wannan takarar tunda dama yawanci inda matsalolin mu suke zaben fidda gwanin nan ne duk sun tsallake wanda kowanne taron kin san an yi wasa da dala to amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abinda ake cewa on post ba wani
Hajiya Halima wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zabe na fidda gwani duk da cewa har yanzu ba a kammala ba
idan kika magana kalubale wallahi abubuwan suna dewa wanda mu har mun fara gace amma fa ba za mu fa mu aje fa domin duk abin da ka dauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji dama so ake a ce ka gaji wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai kiga an dauko fannin addini an ginda akai da al'adun mu na Hausa a daura a ginda akai abubuwa da dama a dauko a daura a kansa wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zabe bane wanda annan turmutsutsin ike wata ma a wurin zaben take haihuwa wata da goyo a bayan ta komin kankanta tana wurin nan wata da tsohon ciki tana nan a wurin sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta yi wakilci ɗan uwanta sai a ce a'a daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader to ya kamata a ce kujerun na a fara raba shi biyu a ba woman leader a ba man leader nasa sai mu san cewa su adalci suke a wannan wurin amma ba shi muke bukata ba
mai sauraro iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa
muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Fara a can jirin namu na wannan makon ne da jaridan da sahihin talibacin kasar jamhuriyar Kamaru an da ta fi ce mana cewa yanzu dai gwazon ɗan kwallon ƙasan nan Mesin Abubakar kamfanin kasar jamhuriyar Kamaru na inda musulmi sulayen yana samun tagomashi a kasar jamhuriyar Kamaru ma duniya baki ɗaya kasancewar irin rawar da ya taka a gasar cin kofin duniya da gudanar a kasar Qatar sai kuma jaridan Independent an da ita kuma cewa ta yi shugaba Folgiya ya ziyarci taron da aka yi a kasar Amurka kasancewar yanzu dai shugaban ya samu tarba na musamman ga shugaban kasar Amurka Joe Biden sannan kuma an shirya waɗansu abubuwa da za a gudanar musamman ma wajen wasanta zaman lafiya a jihohin Ingilishi guda biyu anda ɗan aware suke neman daɗa kasar jamhuriyar kamar gida biyu sai kuma jaridar Kalara an da ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar jamhuriyar Kamaru ɗan adawa suna shirin kawo tseko ga gwamnatin shugaba Folgiya kasancewar ana kokarin yadda za a yi a maido da harkokin demokradiya a kasar jamhuriyar Kamaru suna sokan shugaba biyu ne da dawama akan kalgar mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru jaridar Union ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana shirin kammala manyan ayyuka da ta saka a gabanta domin cimma burinta na ganin cewar an kammala waɗannan ayyukan kuma ɗan kwangilan da aka ba su waɗannan ayyukan dai yanzu haka ana neman su ruwa a jallo domin a ga cewar an cimma nasara wajen tabbatar da wannan ayyukan da aka maka musu magudan kuɗaɗe sai jaridar Message an da ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar jamhuriyar Kamaru komai ya kankama na gudanar da bukukuwan Kirsimeti a faɗin ƙasar amma yanzu haka kayayyakin masarufi sun yi tashin gauran zafi a duk kasuwannin kasar Kamaru musamman ta bangaren kayayyakin cimaka za mu kammala sharhin jaridin namu ne da jaridan Afrin Media an da ita kuma ta hango mana cewar yanzu dai al'umman kristoci a kasar jamhuriyar Kamaru suna ta sayan kayayyaki don gudanar da bukukuwa na bikin Kirsimeti sannan kuma kuɗaɗen da za a biya domin yin bulaguro na zuwa gudanar da bukukuwan Kirsimeti din farashinsu ya haura a tashoshin mota a kasar jamhuriyar Kamaru wannan yasa al'umma suke bukatan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na sanya baki domin dawo da farashin anda ya cancanta Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
yayin da wakilan Amurka da ɗan Taliban suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan a cikin watan Fabrairu shekarar 2020 bangarorin biyu sun amince da kulla kyakkyawar alaƙa tsakaninsu amma a cikin shekarar da ta gabata dangantakarsu ta ƙara yin tsami ba mu da niyyar kyautata alaƙarmu da Taliban har sai sun cika alƙawura da suka yi wa mutanen Afghanistan a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar Litinin kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punchbowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ministan ma'adanan kasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayar ta 'yan kasar Rasha da ba su izinin haƙar ma'adanai. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta kasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi. Ina ganin an ba su ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi. Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. wato karfe 3 agogon GMT da Ghana ku yi wasu abokanan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni Ahmad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.